إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل خلق الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والجزاء أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kasancewar wannan shine zama na fari bayan sallah kafin mu kai zuwa ga karanta littafan da ya kasance suna cikin tsarin da muke karantawa ina da wata fadakarwa da nasiha da jan hankali wanda nake so in gabatar da ita a gare mu gabaki daya fatan Allah subhanahu wata'ala ya datar da mu sannan kuma ya ba mu iko amfana da abin da za mu saurara bayani ne akan abin da ya shahi lasiyama ya musulma mace da irin kuma yanda ya kamata ta tarbi abin da ake cewa rayuwa da kuma yanda ya kamata ta fuskanci daman da Allah subhanahu wata'ala ya bata a cikin rayuwa dan ta yi tsare-tsaren da zai sa a yi rayuwa mai albarka rayuwa mai kyau abu na harko a matsayin muqaddima ga dukkan mutum musulmi namiji ko mace wajibi ne a gare ka ka rataye zuciyarka da Allah subhanahu wata'ala ya zamanto abinda Allah ya yi umarnin a yi za ka yi abinda ya ce a bari za ka bari wannan gaba da wannan maganar da ba kana ga cewa a bakin komi take ba wannan ita ce haƙiƙanin arrahatun nafsiyya hutun zuciya na ɗan adam idan Allah ya ce ka yi ka yi in ya ce ka bari ka bari da haka babu wani yanayi na rayuwa da zai gito wa ɗan adam in dai ya yarda da Ubangiji subhanahu wata'ala to da izinin Allah ko ma menene zai zo mashi da sauki shine manzon Allah yake karantar da ɗaya daga cikin sahabbai cewa wa'lam annama asabaka lam yakun liyukhti'aka wama akhta'aka lam yakun liyusibaka dukkan abin da kaga ya same ka to bai kasance mai kuskure maka ba abun da kaga ya kuskure maka kuma to bai kasance mai same ba zai same ka ba dama Allah ya kadarta ba zai same ka ba sannan kuma ababe da dama wanda Ubangiji zai rubuta maka a cikin rayuwa ya kadarta maka su inda ka san hikimar Ubangiji da take cikin wannan abun da farin ciki za ka yi amma kai a gare ka za ka ga abu kaza a matsayin matsala ne ko kuma abu kaza a matsayin cewa abun kirki ne alhali haƙiƙanin abu ba haka nan bane ba shi yasa Ubangiji subhanahu wata'ala ya ja hankali in dai da imani cewa wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrul lakum sai ce wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa wani abu zai iya kasancewa alheri za ku kyamaci wani abu wanda wannan abun zai zama to alheri ne a gare ku a daidai lokacin da za ku iya son wani abu ashe sharri ne a gare ku Allah sai ya rihe da cewa wallahu ya'lamu Allah shi ne masani shi ya sani wa antum la ta'lamuna ku ba san komai ba kaga ashe dukkan dan adam din da ya ajje hankalin shi ya fahimci wannan to da izinin Allah abubuwa za su yi sauki a gare shi sannan a cikin dai muqaddima iya daga cikin abin da yake wajibi akan dan adam ya musulma ta tsaya ta bashi kulawa kar da rayuwar duniya da kyalkyali na rayuwa ya zamanto shine abin da ya dame ki kawai duk inda aka ganki kina yawon dinki kina yawon canza gado kina yawon canza salon kina yawon canza wane ne diddai wani abin da yake tarkace da hayaniya na rayuwa ya zama to wannan abu kawai shine abin da ke gabanki to kar mutun yi haka ba laihi bane ba kadan yi abubuwa amma kar wannan abubuwan su zama to sun doke lokacin da ya kamata ka baiwa Allah subhanahu wataala ka baiwa iyalinka ka baiwa duk wanda Allah ya dora yawni shi akan ka Allah ce wabtaghi fima ataka Allahu daral akhirah sai ce wala tansa nasibaka minad dunya sai yake cewa tilka darul akhiratu naj'aluha lil ladina la yuriduna ulumun fil ardi wala fasada Allah ce lahira mun sanya ta ga mutanen da la yuriduna ulumun ba irin haka wani harakan daukaka bane ya dame su a kokarin su ya za'ai su tabbatar da cewa sun bi ubangiji subhanahu wataala da haka kenan kar da rayuwa ta rude ka saboda so da yawa wannan rudan na rayuwa shi yake rudan da yawa daga cikin mutane ya zama to abin da ya kamata na rayuwa ba za su tsaya su yi shi da ya kamata ba abin da ya shahi addini ba ruwan su da shi to wannan sai zaman to karshe rayuwa ta lalace ga baki da Allah kiyaye abubuwan da ya kamata mace musulma ta yi kokarin aikun sallah ba su kulawa ga su abubuwa ne kamar haka duk a cikin al'amarin da ya shahi rayuwa iya da kyau mutum musulmi ya rika shi a kowane lokaci shi musulmi ne abinda zai fada da abinda zai aikata duka muhasabun alaihi za a yi mushi hisabi za a mushi raskwana kuma ubangiji subhanahu wataala zai tambaye shi akan wannan abu na farko ihzari atharatharata wa katharatal kalam mace ta nisanci atharathara yawan yi ko yawan magana wa kasaratal kalam da yawan zattuttuka da yawan surutai yau aka ce an yi wani haduwa tsakanin mutane sai zamanto banda muryar ki babu abinda za a rika shi to wannan bai kamata ba iya daga cikin karin magana Larabawa suke cewa bana kasura kalamuhu kasura khatahu dukkan mutumin da maganar shi ta yi yawa to kuskure shi zai yi yawa amma ka zaman to wanda in kai magana to da izinin Allah za ta yi tasiri kuma tana da amfani kuma an kiyaye iyaka na addini a cikin wannan magana ubangiji subhanahu wataala yake cewa la khayra fi kathirin min najwahum illa man amara bi sadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas tattaunawar mutane da zantuttuka tsakanin su mafi yawanci Allah yake cewa babu wani alheri a cikin shi in banda wanda ya umarni da sadaka da kuma abin da ya shahi aiki wanda yake managarci ko kuma sulhu tsakanin wasu mutane kenan wannan shine abu wanda yake wajibi ga mace ta yi kokari ta kiyaye kar ki zama to mai yawan su duk maganar da aka faɗi an ce wacce ta faɗi kuma a cikin mata akwai irin wannan da yawa a tsartsara tiyata yayi ta zuba yayi ta maganganu wanda ba su da amfani mutum ya sani maganar shi shine abin da za a auna ka da shi da abin da za ka haɗi da shi za a auna ka kuma sannan magana wani abu ne wanda yake ubangiji subhanahu wataala ya dora mala'iku suna rubutawa da abin da ka haɗi Allah ya ce anil yamini wa anil shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid babu wata magana da za a faɗi face ubangiji subhanahu wataala ya sa mala'iku sun dawwana wannan magana don haka bina'an akan haka ya zamanto maganganinki a takaice suke sannan kuma suna dauke da wasu ma'anoni masu albarka masu amfani ba kawai mujarrad din bace a mutum kawai yayi magana a ya zama to magana ce mai amfani abu na biyu bayan kenan karki zama to mai yawan magana iqra'il qur'ana al-karima ki zama to mace mai kokari wajen karanta alqur'ani mai girma sannan kuma ki yi kokari ki kiyaye dukkan tsari na karatu misali kin saba dukkan sahiya zaki karatun misali minti 10 minti 15 minti 30 to wannan abin da mutum ya saba yayi kokari ya dawwama akan shi kar ya bari sannan kuma ki yi kokari kaga idan ana wannan tabbas har na ba za ta bada wahala ba kina da tsarin zaki karatu kullum bayan sallar asubahi minti 10 ko minti 15 ko minti 30 ma misali to kinga har da zaki kawo a wannan sati baki da matsala da ita amma idan zaman to da ba za ka karanta ba sai ana gobe za a kawo har da dole samu matsala wanda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa yuqalu li sahibil qur'an za a fada wa ma'abucin alqur'ani mai girma a ce mushi iqra karanta a gobe kiyama kana karantawa kana hawa kuma ka rika rera qur'anin nan kamar da kake rera shi a nan gidan duniya fa inna manzilaka inda akhira ayatin taqra'uha matsayinka na ƙarshe a gidan aljanna iya gurgunan ƙarshen ayat da ka tsaya a daidai inda ka tsaya to nan ne iya makuran abinda wanda ya wuce ka a qur'ani zai zo ya wuce ka shak ka daga ganin shi a sama sama da kai kamar da ake tsinkar tauraruwa a nan gidan duniya kamar da aka ambata da haka kenan ya zamanto karanta qur'ani to wannan karanta qur'anin nan ke ya zamanto kina da wannan tsarin sannan kuma diyanki zaki dora su akan wannan tsarin ya zamanto dukkan sahiya zaki zaunar da su ke ma ki zauna ki doki qur'anin ki su dauki qur'anin su kowa ya zamanto yana karatu wannan ya daga cikin abin mai amfani a cikin rayuwa kuma ya daga cikin qurratu ayn abinda zaki kalla tun kina raye ki ji cewa ya miki dadi a zuciyarki in kin dora diyanki akan wannan hanya ya zamanto zaki zauna su bude qur'ani ki bude qur'ani ki kadarta ki sawara a ce a cikin wannan yanayin sai ga mahaifin yaran nan ya zo ya same ku a wannan yanayin kaga dole zuciyarki za ta yi za ta ji dadi sannan kuma ihsanin rayuwa dole zai iya ne zai iya karuwa saboda ya san cewa mace ce wadda take yin abin da ya kamata amma ya isko la'alla in ya isko ku kun hada kai to kawai tilin ce kuke kallo ko wata siri ake kallo ko an kamo ma gaba ɗaya ta sha'arewa kin ga kina rubuce mishi tarbiyyar gidan shi ta hanyoyi daban-daban Allah kiyaye da zaman to akwai tsarin karanta Qur'ani a cikin gida wannan iya da muhimmanci ga dukkan mace musulma abu na uku laysa jamilan an tatahaddathi bi kulli ma sami'ti ba daga bai daga cikin abu mai kyau ya zama to duk abin da kika ji sai kin ba da labari wanda har uwaye mata ana wasafta ku da tsegumi ko da kormoto a ce kormoto da tsegumi da uzurtsoma sai wajen mata to ke kake zama to daga cikin irin wannan mata take yanzu labari har a samu da ba a ma iya tsayawa a hadu a ce ke kunna connection ɗinki akwai bayani da labari za ki ba ta labari kuma la'allahi da wasu ne za a yi da watewa masu da ba su da amfani ka zo kuma so aka yi ba muhimmanci da aka bere daga cikin abu mai kyau ya zama to kina duk abin da kika ji za ki ba da labari har ki kai matsayin da a duniya za a miki hukuncin in dai wacce ta ba da labari to wannan labarin ba a gama yarda da shi dole sai an samu confirmation daga wajen wasu daga cikin mutane dole a ce a yi wannan magana haka nan ce ko kuma wacce ta yi hudi waki amsar magana wacce in gane shaidu na banza sun fara tun a nan gidan duniya Allah kiyaye saboda mutum ya zamanto a ce kowane lokaci duk abin da ya ji sai ya ba da labari a kan shi to wallahi tabbas magareci ne sai ya ƙarya hadisin abu hurairah Allah ƙara yarda a gare shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kafa bil mar'i kadiban an yuhaddisa bi kulli ma sami'a ya ishe ki kayan zunubi ya ishe mutum kayan ƙarya ya zama to duk abin da kaji labari sai ka duk abin da kaji sai ka bar labari a kan shi wannan kuma ana samu shi da yawa bal hasali wasu in sun hadu ma kawai wannan labari shine ake nema wai ya ba labari a ce akwai labari labaru ba kai kashe kunnen ki kiji an yi kaza ko a salula a yi kira kai tsaye ko a yi wazan ko a yi wane ne wajibi ne mace ta ji tsoron Allah kar ya zamanto duk abin da ta ji sai ta ba da labari wani abu misali bai da daɗi sai ki ɗauka ki ta yayata shi kina ta kurunta shi ke Allah ke yi bikin tsoro wannan abin da kika kurunta akan wacce Allah ya jarrabe ki da shi ɗaya daga cikin magabata yake cewa ya ce so da yawa labari zai same ni wani ya aikata abin da ba daidai ba ya ce amma wallahi ba na iya daga baki na in faɗi ma wani ya ce makafata an da ubtala bi saboda jin tsoron kar a jarrabe ni da wannan abu saboda abu ne wanda yake za ka iya wani ya shiga damuwa kai a lokacin kake ga cewa kasa kin samu abin faɗi to wannan faɗin da kike kema Allah zai iya jarraba ki da wannan abu kuma da yawa an yi bal hasadi ma kusan wata ka'ida ce ta rayuwa duk mutumin da ya shagalta da aibin mutane ko kuma wacce ta yi kaza ko wani ya yi kaza ya zama to wannan shine gishirin rayuwarki to Allah wannan abun da kika faɗi duka in biki hankali ba Allah sai ya jarrabe ki ko ya jarrabe zuriyarki haka mutun yi hankali ruwa wa kanshi asiri saboda wasu lokuta abubuwa ana faɗin su a bada labarin su ana ga kamar an tsira wallahi ba tsira ba ba tsira ba dan adam yana cike da tarko wanda bai da iyaka na ubangiji me yasa Allah yake cewa afa aminu makarallah yace fala ya'manu makarallah illa alqawlu khasirun wai shin mutane sun amuntu daga kamuwa ta Allah ce Allah ce babu wanda yake amuntuwa da kamuwa Allah sai mutane waɗanda suka kasance asararru wanda ke a haba mu kamar mu ai kuma shikenan daga kinji zuciyarki ta fara miki wannan to wallahi shedan ya samu kinji zama cikin zuciyarki kowane lokaci ki zama to a cikin halin dardar kina roƙon ubangiji ya ruha miki asiri Allah ya ruha wa diyanki asiri Allah ya ruha zuriyarki asiri ya zama to wannan abin shine abin da ya dame ki a cikin rayuwa ba tarban labarin musu ba wacce ta yi kaza wani ya yi kaza ana ta faɗi ana jin daɗi ana ga cewa ai kaɗan ne ma sai zuwa gaba subhanallah akwai matsala abu na hudu iyyaki wattabahi ka shedinki da jiji da kai aliftikharu watta'azzum wattakabbur wattaqarus ki rika jin cewa kin kai imma kin kai karshe aliftikhar mutum ya rika jiji da kai yana gwada cewa shi ya isa wannan asalin ba hali mai imani bane ba kwata-kwata ka rika jin cewa ai kai kahi kowa ko kahi wacce ko kin yi wacce ko kin yi kaza wannan ba tabi'a mai imani bane saboda duk abin da mutum mai imani ya samu na ni'ima ya san cewa Allah ne ba shi wa ma bikum min ni'matin fa min Allah Allah ce duk abin da kuke da ni'ima daga Allah ne kin san Allah baki wannan kuma Allah yana iya amshe shi a cikin kasa da kifta wa ido to me da iftikhara me da girman kai me da jiji da kai duk abin da kake ga cewa ka samu kaka da mallan dubara kace idan takamar ka cewa ka bi hanya kaza dole ka samu mutane dubunnai sun bi wannan hanya ko ba samu ba da haka a taka rayuwa a sai hankali kar ai kan kamba kar ai jijji da kai kar a nuna cewa mutum wuyan shi ka nuna kai wuyan ka yayi kwari a kullum ka rika roƙo wajen ubangiji subhanahu wataala ya kara laffa maka ya kara ruwa maka asiri wannan shine abin da ya kamata ga dukkan mutum mai imani Aisha ummul mu'minin uwar masu imani kenan matar manzon Allah diyar Abubakar take cewa annam ra'atan qalat ya rasulullah wata mata take cewa ya maikin Allah inna aqulu inna zawji a'tani ma lam yu'tini wai shin ya halatta in fadi cewa mijina ya bani kaza alhali bai bani ba manzo Allah yake ce mata almutashabbi'u bima lam yu'ta yace kalabisi thawbay zurin duk mutumin da zai nuna cewa an mai kaza alhali ba a mushi ba to kamar wanda ya sanya riga ta zirci wannan kuma ya faru tsakanin wasu daga cikin mata ke tabbata take tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ta nuna kamar an mata alhali ba a mata ba manzo Allah ya ce in kike haka kin yi shi da zir ana kakki jiji da kai kakki girman kai karki nuna cewa kaza duk mutumin da yake girman kai wallahi yana rushe kan shi ne saboda hadisul qudsi bi Allah yake cewa alkibaru Allah ya ce girman kai ridai Allah ya ce mayahin shi ne man naza'ani fihi duk wanda ya mini jahiyya akan shi Allah ya ce sai na kada shi kaza yana shi mutum idan yana girman kai yana faman kaiwa ƙarshe ne kuma wallahi ko a rayuwar yau da gobe ba za ku rasa misalai ba ko a karan kawai wanda suke da irin wannan cika baki da nuna cewa an yi wane ne inda Allah subhanahu wa ta'ala yake musu da shi da kuma tayi a hankali Allah mai girma da buwaya yayi wahayi ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam inna Allah auha ilayya an tawadhu huwa yaskantar da kai shi kaka nuna cewa karayu cikin nutsuwa ka zamanto kullum mai nuna wa Allah kasawanka da bukatanka zuwa gare shi da kuma makamantar wannan amma girman kai idan ka sashi cikin lamarin ka zai lalata maka komai jijji da kai yana daga cikin abin da yake lalata adam Allah subhanahu wa ta'ala kare mu abu nabiyar da ya kamata mace mai imani ta yi kokarin kulawa da shi shine ambatan Allah zikrullah ambatan Allah saboda ambatan Allah yana da ta'thiran aziman yana da tasiri mai girma fi hayatil muslimi a cikin rayuwar mutum musulmi inda akwai imani to akwai ambatan Allah ambatan Allah zai rayar da zuciyarka zai rayar da gangan jikinka zai rayar da al'amuranka na rayuwar zamantakewa tsakaninka da mutanen ne yau da gobe da haka yake ƴar uwa musulma ki rika tuna cewa lalle Allah mai girma da buwaya idan aka ambace shi ana samun kusancin shi kuma Allah yayi yabo ga bayin shi masu tsantsantar da bauta a gare shi yake cewa allazina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim sune wadanda suke ambatan Allah a tsaye a zamne ahsama hakar dirin suna kwance ma ambatan Allah suke da haka mu zaman daga cikin mutanen suke ambatan Allah saboda ambatan Allah yana sa bawa ya samu albarka a cikin rayuwa Busur Abdullah ibn Busur yake cewa wani mutum yazo yake cewa ya ma'aikin Allah inna shara'i'a al-islam kasurat alayya fa akhbirni bi shay'in atashabbasu bihi wani zo ya makin Allah abubuwan da aka sharanta na addini sun mun yawa faɗi mun wani abin da zan je in mishi rukun kankamo wanda yake cewa la yazalu lisanuka rabban min zikrillah kar da halshen ka ya gushe yana zamantowa danye wajen ambatan Allah subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah الله أكبر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين اللهم إني عبدك ابن أمتك ناسيتي بيدك ماد في إرو دكا وس أذكار تيكا سني كيريكا يا ميمي تاسو كوكينا تيكا أيكي لما كان أريد أن نقول أنا 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 سبحان الله الحمد لله سيكا غير أيوكا تاكا درجة أو نقول بنجد سبحانه وتعالى Manzala sallallahu alaihi wasallam yake cewa gidan da ake ambatan Allah da wanda ba ambatan Allah ba din suke ba kamar da mutumin da yake ambatan Allah da wanda bai ambatan Allah ba din suke ba kamar misalin rayayyen mutum ne da macece mutumin da bai ambatan Allah yanda ka san gawa haka da Allah bai da wani amfani haka mutum ya zama tsaye ambatan Allah Allah ce fazkuruni azkurukum Allah ce ku ambace ni zan ambace ku washkuruli ku mun godiya wala takfurun ka kafirce mun inji Allah mai ambatan Allah su ne karanta Qur'ani shi da abin da shairu wadanda azkar inda manzon Allah ya karanta azkarus sabah azkarul masa azkarun naw azkarul istiqaz min an naw ga sanan burjik kala kala kuma ingantattu ashe idan kika kike zaman to kina wannan to tabbas ubangiji subhanahu wataala zai ambace ki a cikin wani hadisi kudusi Allah yake cewa bawa na bai ambace ni ba a cikin wata jama'a sai na ambace shi a cikin jama'atin tahi alheri sama da jama'ar da ya ambace ni a ciki Allah zai ambace ki a cikin mala'iku wacce ƴar wani biki bukatar sai kin bada kaza biki bukatar wani lokaci da yawa biki bukatar wani kokari da yawa yanzu misali irin su subhanallahi wa bihamdi subhanallahi alazim wa halin gare shi kina tahiyya mai ki rika mai tashi kina zaune ki rika mai tashi sarki ya tabbata ga Allah godiya ta tabbata ga Allah manzo Allah ya ce kaga wannan kalmomin guda biyu suna da yaunin awo a gobe kiyama sannan kuma kalmomi ne wanda Allah yana son su sannan kuma kalmomi ne masu saukin fadi akan halshe subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi alazim to amma sai kaga sai dai a je a shiga wata baragada ta daban wanda babu amfanin duniya a cikinta babu amfanin lahira a cikinta ala ai mutum mai imani ta zamanto mai ambatan Allah Allah sai ruha miki asiri Allah sai zauna da ke lahiya Allah ma diyanki albaraka Allah ma gidanki albaraka wanda wannan shine iya makurar abin da musu take nema a cikin rayuwarta abu na shidda idza aradti alhaditha in kika tashi yin zance da magana fa iyyaki wat ta'azum ka shedinki da jijji da kai karki nuna cewa ke daban kike sama da kowa ko da in tana hira za ta rika nuna mutane cewa ita daban ce ko kuma duk abin da za a yi in ba nata ba duk abinda wani ya kawo ba daidai bane ba wannan kuskure ne a cikin rayuwa yanda kake jin cakayar tunani haka ko ira tunani yanda kake jin kaza ko ira daga wannan da ka kai girman kai sannan kuma at-tasafuh ka zama to mutun ne mai daga kafa kina karka zama to kai kowane lokaci naka shine daidai na wani kuskure ne Manzala sallallahu alaihi wasallam yake ambata mana cewa inna abghadukum ilayya wa inna abghadakum ilayya mafi kiyamatuwan ku a ciki mafi kiyamatuwan ku a wajena kenan wanda manzala yake kiyamar su wa ab'adukum minni majlisan wanda suka yi kowa inda suna zaune can nesa da manzon Allah manzala ce sune al-mutatharthirun aw atharthurun masu yawan surutu sannan kuma da mutanen da ya zamanto bayan yawan surutu suna fifita magana su akan maganar kowa ba sa dagawa wannan sa daga cikin wanda manzon Allah ya kiyama to kaga ai ba karamin illa bace ba yau a ce manzon Allah ya ce na hikiyamarka subhanallahi ina naka saranka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abu na bakwai yake yar uwa musulma liyakun laki uswatun bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam manzan Allah ya zamanto miki abun koyi manzan Allah ya zamanto miki abun koyi to ya manzan Allah yake ibalatu samt manzan Allah yana da yawan shuru bai da yawan magana da kuma manzan Allah iya da hali na tsayawa ayi tunani akan abu sannan kuma wa adam iktsari dhahiki manzan Allah bai da yawan dariya sai dai mulmushi ɗaya daga cikin sahabban shi Simak yake ɗaya daga cikin magabata Simak yake cewa yace qultu li Jabir yace nace wa Jabir ibn Samura yace akunta tujalisu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam shin kana zama tare da manzon Allah ya kai Jabir ibn Samura kala sai Jabir yace mushi na'am yace kware da gaske ina zama da manzon Allah ka ruwa magabata na kware duk lokacin da suka haɗu da wani wanda suke ga cewa za su iya samun amfani tare da shi ba sa yin ƙasa a gwiwa ba ta baki ba labarin sirrin da ya gabata misali mai sunanta wannan labari na ku ko gidan madamasi ko wace ta su mutanen kware din sun haɗu da junansu suna tambayar junansu abinda zai amfanar da junansu shi ne wannan Simak yake tambayar Jabir ibn Samura wai ka taba zama tare da manzon Allah yace kware da gaske sai ce ya yake to saboda yana so ya samu karatu a wannan a wajen Jabir sai ce fa kana ya kasance manzon Allah bawi da sama manzon Allah yana yin shuru da cika magana sannan kuma kalila dhahik iya da karancin dariya wani lokaci za a ambaci wani abin da za a yi dariya manzala salasala sai dai mulmushi manzala sai dai zamanto ya yi mulmushi da haka wal yakun hadithuki ya zamanto zancenki da za ki riƙa yi hadithaki in tahaddasta in kin bada ya zamanto alheri za ki faɗi in ko ba haka nan ba ki ja bakinki ki shiru manzala salasala ya ce man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut duk wanda ya imani da Allah da ranar lahira in zai magana ko ya faɗi alheri ko kuma ya sha bakin shi ya shiru abu na takwas iyyaki wa muqata'ati an-nasi ahadithuhum kar ki zamanto macen da take yanke mutane wanda duka ladabi na zamantakewa yau da gobe an ɗauko wata da magana ana saurara kawai yake kutso da wani magana ba ruwanki da wani yana magana wanda bai kamata ba karka rika yanke mutane a cikin magana saboda haka yana haifar da kyama kenan kuma kai in ba kai za ka yi magana a saurara ba kowa ba zai magana ka saurare shi ba wannan kuskure ne ka zama mutum mai kyakkyawan sauraro sannan kuma in za ka bada amsa da kalma da take ce mafi alheri abu na tara ihzari kullal hadari min as-sukriya ki kashedinki dukkan kashedi game da abin da ya shahi izgili ta hanyar maganar wasu ko yadda suke ko da makamancin wannan Allah ce ya ayyuhal ladina amanu la yaskharu qawmun min qawmin asa an yakunu khayran minhum wala nisa'un min nisa'in asa an yakunna khayran minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab bi'sa ismul fusuq ba'da al iman wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun karda gune ma wani izgili izgili sai da mutane cike ka izgili don ka kara kare na kowa aw haka kuma zalake cewa al muslimu akhul muslimi la yazlimuhu wa la yakhzuluhu wa la yahqiruhu wannan mun karanta shi a cikin arabun hadisi bi hasbi mri'in min ash-sharr an yahqira akhahu al-muslim ya ishi mutum muslimi kayin laihi kare da dan uwanka muslimi wannan bai halatta abu na goma ya kiyar uwa ki sani cewa idza sami'ti qira'at al-qur'an faqta'i al-haditha ayyan kana mawdu'uhu a lokacin da ya zamanto ga qur'ani yana yi ko kuma ga wani abu an alheri ana yi to ya zamanto ku yanke dukkan wani zance da kuke wanda ba shi ba saboda wannan qur'anin anan ne alherin duniya da lahira yake cikin shi abu na 11 ijtahidi ala wazn al-kalima fi nafsiki qabla an yaqdhifaha lisanuki a duk lokacin da zaki magana ki kokari ki tamma magana ka hinki furta ta kai da zamanto kawai duk abin da bakin ki yau da kawai fata ki hudo shi to sai za'i da dama magana tamna ta ake a auna ta a daidaita ta a san cewa ya kamata bai kamata ba wasu a faɗi ma ita duka wannan abubuwan duk wani mai zir sai ka ɗauka ka yi zama to ka hudu kalma ka faɗi ta wannan iya da kyau mutum mai imani ke yi wannan ya zama to magana da zaki ma mijinki daban na ɗiyanki daban na ƙawayenki daban na mahaifanki daban kowanne da irin nashi salo na magana wanda ake mishi kar ai tritan kowa a matsayin cewa kawai tahiyya guda ce sanan wahrisi an takuna alkalima salihatan tayyibatan fi sabilil khair duk magana da zaki ki tabbatar da cewa magana ce mai kyau nagartacciya magana take mai tsafta a fannin abin da ya shahi abin fannin abin da ya shahi alheri ba'idatun an sharri ya zamanto ba ta da alaka da sharri da dukkan wani abin da zai iya jawo mutum hushin Allah mutum ya san cewa wannan Abu Huraira Allah ya kare a gare shi yake cewa Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal abda la yatakallamu bil kalimati min ridwanillahi la yulqi laha bala bawa zai iya yin magana zaka iya yin kalma daga cikin kalmomin da Allah mai girma da buwaya yana a kalmar wannan bawa shi bai yi tsammahalinta a matsayin wani abu ba la yulqi laha bala a dalilin wannan kalmar yarfa'uhu Allahu biha darajat Allah zai daddaga matsayinki ya zamanto kina daga cikin bayi na kwarai ko lulluwa kuna ɗan ajin tabarkalla a wajen Allah a dalilin wata kalma gajeruwa wadda bata kai komi ba inda ta alheri ce sanan manzo Allah ya ce wa innal abda la yatakallamu bil kalimati min sahbi Allah la yulqi laha bala ba wa zai iya furta wata kalma wadda yana ga ba ko bace ba amma wannan kalmar sai ta zamanto mishi dalilin gurga shi ta jahannama Allah kare mu to kaga wannan duka da iya daga cikin abin da yake wajibi ne mutum musulmi ya kula da shi haka kuma hadisin Mu'adh lokacin da aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama shi Mu'adh yake tambaye manzo Allah ce lokacin da ya tambaye manzo Allah iman nasiha manzo Allah ce kuffa alayka hadha shi wannan hadisi mun karanta shi liki hal shanka sai Mu'adh yake cewa wa inna lam akhazuna bima natakallamu bihi ya ma'akin Allah wai kenan sai aka kama mu da abin da muke fadi manzo Allah ya ce Mu'adh ashe baka da fahimta yo me yake kifar da mutane a saman huskokin su a cikin wutar jahannama in ba sakamakon abin da halishin su ya girba musu ba ashe kaga wajibi ne mutum mai imani ya rike halishin shi saboda halishi shi silahun li zuhaddain makami ne wanda yake da bangare guda biyu ko alheri ko kuma sharri haka iya daga cikin abin da yake mace mai imani ya kamata ta kula da shi ta kula akan abin da ya shahi karanta addininta ta karanci addini gurgurun hali saboda ta bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akan sani kar ya zama to kawai dum haka kawai ake tahiya ke bigi san komai ba kuma bakki da alaka da kokarin sanin wannan to kaga tabbas za a samu matsaloli da yawa saboda ayyukan ibada dole ne sai an san su kafin a bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala akan su amma dai zama to kawai haka za a riga tahiya wannan kuskure ne ayi wani a karanta addini kar ayi wasa sannan karatun addini iya da kyau mu fahimce shi a matsayin fahimta mai kyau cewa ana karanta addini ne saboda a san Allah ana karanta addini saboda a bauta wa Allah akan mahanga ingantacciya wanda Allah subhanahu wataala ya aika annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita ba da karanta addini bane dan a samu duniya haka ne yanzu misali zaka samu a cikin gida za sa yaro karatun addini sai a rika tsammahani uwayen sai su rika tunanin to me zai samu haka ke mu ana tunanin to me zai zama yanzu tunda ya kama bangare kaza ya kama domin kaza me zai zama to ai ya gama zama komi shi ya wuce komi babu wani abin da zai a ce ga abin da zai zama bal innama alherin duniya da lahira ya tattaru a cikin wannan abin da karanta na addini da haka ayi kokari a ƙara himma akan karanta Qur'ani da karanta sauran al'amura na addini sannan kuma ayi kokari a dora yara akan wannan kika ba shi muhimmanci iyanki za su taso sun san Allah diyanki sun san darajarki diyanki sun san darajar ubansu diyanki sun san yadda za su bauta wa Allah subhanahu wataala sun san kimar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sun san kimar duk wanda za su rayu tare da shi za su kiyaye haƙƙin shi ba za su zalunce shi ba wanda sai sun karanta addini amma ke gaban su ke aka bar su a hannun duniya ya zama to duniya cin ne kawai za a yi to tabbas za a samu matsaloli da yawa abu na 15 ibta'idu kull al-ibti'ad an al-istihza'i aw al-sukhriya bighayri Allah yake cewa duka abin da yake da izgili game da abin da ya shafi ilimi wajibi ne mutum ya kasance shi kai kai izgili game da wani abin da yake da alaka da abin da ya shafi ilimi sannan kuma abu na 16 ki tsarkake saurarenki daga jin waka da kade-kade da maganganu irin na batsa eh akwai gidajen da ake sauraron waƙe-waƙe uwa ce za ta kunna wa ɗiyanta waka suna sauraron ta kunna musu tele a kamo tashadda waka ne ake yi ko suna tana kallon iyan suna ji suna saurare bal hasari wata har za ta tashi daga cikin iyan ta taka ko dan ya taka da muke Allah rautar da shi wasu har video suke musu ko ana fartajin shi ana nuna mutane ce ai ga wata yarinya karama ko wani yaro karami an sa waka ga irin da take rawa saboda ta kware uwayen ki sun shiga kuma sun saki uku ke matan kina alƙa da rawa Allah kiyaye da haka a tsarkake kunnuwa daga sauraron waka kar mutai sauraron waka haramun ce Abdullahi ibn Aibun ibn Abbas ɗaya daga cikin sahabbai zuwa tambaye shi yace ina son ka bani fatawa ɗaya daga cikin magabata yace kar ina son ka bani fatawa akan abin da ya shafi waka yace kai in baka fatawa zan tambaye ka yace in Allah ta da kiyama ga wuta ga aljanna a ina za a sa waka yace a wuta yace to idhan falqad aftaita nafsaka je ka kama kanka da kanka fatawa kayan banza ne waka bai da amfani mutum musulmi ya ji tsoron Allah ko na Hausa ko na English ko na turancin Faransa ko na idan ma na ina ne dai waka kai waka ne mutum ya sance shi abu na 17 anti muslima fala budda an yakuna thawbaki dakhilan tahta muwasafati thawb ash-shar'i ki musulma ce dole tuhahin ke zaman to ya shiga karkashin tufar mace musulma kar ki bayyana wani abu a gangan jikinki kakaf in banda tafin hannunki da fuskanki shi kadai addini baki dama in ba kika bayyana wani wurin da ba shi ba to ki shirye amsa bada amsa gaban Allah subhanahu wataala in kuma kina yi ki ji tsoron Allah ki tuba ki gyara don kahin ubangiji subhanahu wataala ya amshi rayuwarki abu na 18 abubuwan suna da yawa amma kuma suna da amfani ihdari ka shedinki da zuwa majalisu su duk wani wurin da kika san wurin banza ne kake tai wurin da kin san wuri ne wanda yake na banza yanzu misali za a iya kirkirar wata fendi misali sai a ce za a taru ko aka tarin nan waka zage-zage tsinuwa duwani hayaniya da kasar za a yi to wannan haramun da a gare ki zai a matsayin ka mai imani sannan kuma duk inda akwai ikhtila cakudadde ne tsakanin maza da mata duka ki nisanci irin waɗannan abubuwa ba su da amfani suna cire albarka a cikin rayuwa idan kika zauna a wani wurin zama ya zamanto ambatan Allah shine abin da zai mamaye halishanki ya zamanto shine abin da kike tafa manyi manzala sallallahu alaihi yake cewa babu wani mutumin da zai zauna a wani wurin zama ya zamanto ya tashi bai ambaci Allah ba face sai wannan wurin zaman ya zamanto asara a gare shi gobe kiyama dan haka ai kokari duk inda aka tayi aka zauna aka tashi ai kafaratul majlis ita ce subhanakallahumma وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك ابو 21 طهري ki tsarkake majlisaki min al-ghibati wan-namima duk inda kike zama ko a gidanki ko a wajen gidanki karki bari wata takabiki gulma karki bari wata zata miki annamimanci idan ta ka gulman wacce kace tsaya mu kira ta inda muke kai goyi wata takabiki ba eh haka dai daga cikin magabata aka samu duk wanda ya kawo shi gulma wani yace zauna sai ya tura aje a kira wancan ne sai ce wallahi wani ne yake cewa kaza 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 yanzu mi za a ce ta za a yi wane ko wacce wane mahaukaci ne ko kuma a ce wacce mahaukaci ya ci ko a ce ai wai da aka zo aka ce mashi kaza wai kaza yi to shi ke da a zamna a mahaukaci ce ke ko a mahaukaci ne kai a shi dai kai dai ba ka tsira da imaninka ba da haka mutum ya zama to ya nisanta daga dukkan abin da yake gulma annamimanci ka zama to mai kokarin kulawa da dukkan wani hali mai kyau dukkan hali mara kyau kuma kai kokari ka nisance shi wannan shine abin da yake wajibi ga mutum mai imani Allah ya ce wala yaqtab ba'dukum ba'da ay yuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maytan fakartum taqullaha inna Allaha tawwabur rahim Allah yake cewa ya ku masu imani kar da shashan ku ya ci naman shashi abin kyama ne yadda zaki zauna ki da wacce ki kadarta kamar wuka ne kika dauka ga naman ta kina yanka kina dangula yaji kina ci kin san abin kyama ne ga dukkan wani mutum in dai akan sai yake daidai to haka ne da mutum yake da haka mutum ya hankali haka iya daga cikin abin da ya kamata mace mai imani ta bashi kulawa ta yi hankali game da huta daga gidanta ba tare da izinin mijinta ba sata hanya ku eh tunda ya huta ka hanya dawo bari ki wuf ke ma ki je ki dawo lafiya haka wata tai wuf ta je wani wata mota ta taka ta daga can tai lahira Allah kiyaye ka bi wa san zuciya in dai mutum ya bi wa zuciyar shi to zai asara zai tabi kuma abin da za ka yi ka tsaya ka yi gaskiya ka yi don Allah haka kuma a lokacin huta zuwa gaba ta gaba idan kharajta ila suqi fa iyyaki wa tayyib kar ki huta zuwa kasuwa kuma ki tafi turare irin wanda yake baza kamshi idan kika yi haka ki sani cewa za ki samu zunubi na zina ai hankali abu ne wanda yake iya da matsala kwarai turare amma ko da yawa daga cikin mata masa kiyayewa wallahi ba ko ta kiyayewa mun yake ma kaman duk addini ya tsananta ya dora musu abin da ba sa iyawa abubuwan suna da yawa daga cikin abin da ya kamata ya ƙara kiyayewa ga dukkan mace mai imani ki riga jin cewa anti da'ifatun wa muhtajatun wa muftaqaratun ila Allah ki rika jin cewa ke mai rauni ce ke mai bukata ce ke talakkace zuwa ga Allah subhanahu wata'ala mai bukata ce a wajen Allah dan haka ki rika daga hannuwanki dan yin addu'a kina mai roƙon yahiya da samun dacewa na Ubangiji subhanahu wata'ala a nan duniya da gobe kiyama manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kusani cewa inna allaha hayyun karimun Allah mai kunya ne Allah mai karamci ne Allah yana kunyan bawa ya daga hannu bawa ya daga hannu ya roki Allah mai duhannayen bawan nan ba komi Allah yana kunya haka nan da haka mu zamanto masu yawan yin addu'a a karan kanmu ga mazajenmu ga ɗiyanmu ga uwayenmu da gidajenmu akan cewa Ubangiji subhanahu wataala ya mana albarka a wannan idan kika samu Allah ya amsa to kuma magana ta rike ta kare mazala yake cewa a wani wuri ma min abdin yarfa'u yadayhi hatta yabdu yabahu yas'alu Allah mas'alatan babu wanda zai daga hannun shi har a hangi wani bangare na hamatar shi face Allah subhanahu wataala sai ya bashi abinda wannan bawa ya roka dan haka mu zama mutum masu yawan yin addu'a karra mutum ya ji cewa ya ishi kanshi a kowane lokaci addu'a iya da tasiri ba na wasa ba a cikin rayuwar dukkan mutum musulmi sannan kuma wajen yin addu'a nan kar ayi addu'a mummunan addu'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa karra ku rika yi wa kanku da kanku addu'a la tad'u ala anfusikum har wanda zaka ji cewa inna yakaza Allah halakar da ni subhanallah kaga wannan addu'a ce kake ma kanka kuma wannan bai kamata ba ko kuma kai wata addu'a dan yanke wata zumunta ko da makamancin wannan wannan baya halatta mutum mai imani haka sannan kuma abu na gaba ke nemi kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar aikata farillai da yin nafiloli da dukkan wasu ayyuka da suke na bautan Allah za su dawo maka kusancin Allah subhanahu wataala sannan kuma dan ki samu lada a wajen Allah darajarki ta daukaka ki zama to daga cikin waliyan Allah wadanda Allah subhanahu wataala yake cewa la khawfun alaihim wala hum yahzanun babu tsoro a tattare da su babu zancen bakin ciki dan sun yi addu'a Allah zai amsa sannan Allah zai tahiyar musu da damuwa Allah zai sanya zakatansu zaman to masu nutsuwa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna Allah ta'ala qala Allah yake cewa man adali waliyan duk wanda ya kiyayya da waliyina majibu wanda Allah yake so sune suwa sune masu imani masu tsoron Allah haka Allah ta'ala allazina amanu wa kanu yattaqun masu tsoron Allah masu imani Allah samu a cikin su sannan gaba ta gaba idan ra'aiti muslimatan idan kika ga wata musulma mutamassika bidiniha wata makamamma mai kokarin yin addini to ya zama to irin wannan su zama to su ne kawayenki amma daga lokacin da kamu sahabanci mutanen da duniya kawai suka sa a gaba yanzu ko haka ku lura macen da kawayenta dinki-dinki suke to ita ma dinki za ta kare in sauye-sauye ka ita ma anan za ta kare in magulma ita ma anan za ta kare da haka mutum ya sa mutanen kirki zaman to mashi a bakai wanda suke tuna Allah masu kokarin karatu masu kokarin zuwa makaranta sai a wanye lahiya amma zuciyar dadam in aka saka mata linzami duniya kawai take tunawa ba ta da wani nasiha ba wani wa'azi ba wani gargadi wanda yake siyata ta kaga ai turkaniyar da zai tana da yawa Allah kiyaye sannan kuma ki sani cewa innal waqta idza lam tuhsini taqsimahu dha'a alayki dole ne ki koyi yadda ake raba lokaci ki tsara lokacinki ki tsara lokacin gidanki ki tsara lokacin diyanki komi ya rika tahiya a cikin setin da ya kamata in ba haka ba sai a waye gare komi ya rikice kuma an kasa gane kan komi ya yake saboda dukkan wani gida da kaga yayi nasara to wallahi wannan cin nasaran mace ce in ta san abin da take gidan zai ga in kuma ya zaman to kawai ita da kanta bata sani ba sai wani ya dora ta to sai kuma yanda hali ya bada sannan abu na gaba mace ta rika ziyartar ƴan uwanta wannan iya daga cikin abin da yake janyo mutum albarka a cikin rayuwar shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yake cewa man ahabba an yubsada lahu fi rizqihi wa yunsa lahu fi atharihi falyasli rahimahu duk mutumin da yake so a kara mishi a yalwata mishi arzikin shi kina so arzikin ki ƙaru kina so Allah ya ƙara ma rayuwarki albarka Allah ce ka sarar da zumunta kenan kake yanke zumuntanki da zaman to daga an miki aure kawai shikenan ana yi ayi da ke ma akan ki tahi abin sai gagara kawai in kika zo kika shige gidan kin shige kenan wannan ba daidai bane ba da zaman to kina da kokarin ziyartar ƴan uwanki ko kuma ga wata watsar da ƴan uwan nata ta kama wasu kawaye na rayuwa ba laifi bane ba amma a cikin hudur na shari'a amma su kuma ƴan uwanki dole ne Allah ne ya dora miki da haka ba rabuwar su ko talakawa ne ko kina ga cewa in kin tafi abin da zaki sani dole ne ki ziyarce su ki ba su kulawa gurgurin da zaki iya ko daga sabula ne wanda duka iya daga cikin dai abin da ya kamata mace ta yi kokari ta kula abubuwan suna da yawa kuma lokacin namu kusan ya tafi sai mu dakata akan wannan abinda muka ji Allah ba mu iko aiki da su kuma za su shiga cikin group insha Allah kenan sai mu samu lokaci ku zauna ku rubuta su saboda shi fa'idan zauwa makaranta aiki da abinda ka karanta ba zaman to karatun yayi gaba sai kuma kin yamma kaga kenan sai zaman to karatun bai da wani fa'ida Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu iko jajircewa da yin abinda ya kamata insha Allah kenan za mu ganshi a cikin majmu'a bi idhnillah.